الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايام هكا يومنا سافيران الله دي زي زمو عشرين دا شدة قوتن ذو الحجة هجرا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو دايا دريهو دا داربعين دا بير wanda ya muwafaka da 30 ga watan 6 shekara ta 2024. To kamar yadda sanarwa ta gabata, wannan littafi yana daga cikin littattafan da aka tsara za a karantar mai suna Misbahur Rawi na Sheikhu Allamatu Sudan عبدالله دم محمد دم فودوي رحمه الله تعالى وانا اكف سني دا عبدالله وندو تشيونا مالمي وصان اوانا ينكي نامو باي بقاتا ترجمة كواني بياني kamar yadda malamai suke cewa ne abu ne wanda yake kamar rana da an ce Abdullahi Gwandu a wurin tullabul ilmi sananne ne baba ko bane to shi yasa yana ganin babu bukatar ma bayani akan tarihin sa sosai amma ba laifi ai bayani akan sunansa to sunansa yankakke shine Abdullahi sunan mahaifinsa Muhammad wanda shi Muhammad shine mahaifinsa da shi da Sheikhu Usman dan Fodiwe to shi wannan Usman shine ake wa lakabi da Fodiwe wato baban nasu kenan shi lafazin Fodiwe Fulatanci ne ba Larabci bane shi yasa shi a Sheikhu Abdullahi a littafin sa mai suna Ida'un Nusukh yake cewa shi sunan Fodiwe wannan fa'un ane mata dhamma mal ishmam Musa al-Ishma sannan yawo da aka mata imala Fodiwe shine daidai ba Fodiwe ba Fodiwe wannan Hausa ne to aka ya fada a littafin sa Ida'un Nusukh in ba na manta ba to shi wala Abdullahi sun ce an haife shi a wani gari da ake kira Marnuna wanda Marnuna a yanzu tana karkashin local government ta Wurnu a nan cikin Sokoto ba nisa daga Wurnu to ana aka haife shi ita Marnuna din a shekaran haihuwarsa an yi sabani wasu ce hijira na da 1179 wasu kuma su ce a 1180 kaga akwai bambancin shekara ɗaya kenan to wannan haihuwarsa wanda shakiki ne na Sheikhu Usman amma tsakaninsu akwai kusan shekara 12 Shehu Usmanu ya girmi Shehu Abdullahi da kusan shekara 12. Kaga kusan za a ce ma yayi shekarun haihuwarsa. Yayi shekarun haihuwarsa. To wannan yana daga cikin littattafansa. Wanda littattafansa kamar yadda ake faɗa kashwayaka. Yawwa, to a juye ta haka. Wanda littattafansa ana cewa sun haura 170 a mabambantan ilmomi. Yayi rubutu akan tauhidi, yayi rubutu akan tafsiri, yayi rubutu akan usulul fiqhi, mustalahul hadith, yayi rubutu akan siyasa, nan ma ya wassa sosai. Yayi rubuce-rubuce. Littafin da ya rubuta akan siyasa sun fi 10. Daban-daban. Siyasa da jagoranci da sauransu. Da abin da ya shafi jihadi. To ya yi rubutu kwarai-kwarai da gaske. So muna addu'a Allah shi saka masa da alkhairi. Allah ya yi masa rahama. Wanda a da kamin a gina garin Safkwato. Kun san daga baya aka gina ta, da babu wani gari da ake kira Safkwato. Shi karan kansa Sheikh Usman yana zaune a Sifawa ne. Bayan an kafa daula kenan. Shi kuma lokacin Sheikh Abdullahi yana zaune garin Bodinga. To kusan shi Sheikh Usman bayan daula ta kafu lokacin ɗansa Muhammad Bello shi kuma yana Sokoton. To bayan daula ta kafu sai kokari ya gina Sokoto, sannan kuma ya zagaye ta da Katanga haka. To bayan ya kammala ginin ta, anan ne shi Sheikh Usman sai tashi ya koma Sokoto. Bayan koma sa kuma da shekara 2, Allah ya karbi rayuwarsa. Duka kaga zaman sa a Sokoto ba yawa. Shekara 2 ne. To bayan rasuwarsa abubuwa sun faru marasa daɗi na sabanin fahimta tsakanin shi Sheikh Abdullahi da kuma wato Muhammad Bello da kaga ɗan yayansa ne. To abin da ya faru shi Sheikh Usmanu da makamin ya rasu ya rubuta takarda cewa bayan ya bar duniya to ɗansa Muhammad Bello ya ci gaba da jagoranci na Amirul Mu'minina. To wannan takarda ita aka yi amfani da ita yana rasuwa sai suka yi masa mubaya. Shi kuma Sheikh Abdullahi bai da labari. Da labarin rasuwan Sheikh Usman ya zo masa sai tashi saboda ya shiga ya samu ko janaza a yi tare da shi. Ko da ya je an rufe Sokoto gaba ɗaya. Alamun ba a son ya shiga. To wannan abin ya ɓata ma Sheikh Abdullahi rai. Bai ji daɗinsa ba. Sai ya dawo Bodinga. Bayan ya dawo kuma sai ya samu labarin ai shi Muhammad Bello an masa mubaya'a, an naɗa shi sarkin musulmi. Shi ma wannan abu ya ɓata masa rai. To a lokaci ya rubuta littafi yana sukar wannan abin da suka yi. Irin dai alamun bai goyi bayan wannan abin ba, saboda shi bai da labari akan waccan takarda da Sheikh Usman ya rubuta. Kuma dama akwai sabanin fahimta tsakaninsu, tsakanin shi da Sheikh Usman. Shi Sheikh Usman yana ganin cewa ba laifi al-khilafatul uzma, ba laifi ɗanka ya gade ka, matsawar ya cancanta yana da abubuwan da ake bukata. Ya faɗi wannan a littafinsa Najmul Ikhwan. To amma Sheikh Abdullahi kuma ya masa martani, ya ce shi bai yarda da wannan ba. Abin da ya shafi gado akan khilafa kusan Muawiya ibn Abi Sufyan shine yazo da wannan al'ada din, amma al-khulafa'u da suka gabace shi manzo Allah ma dai bai yi haka ba, ba wanda ya gade shi cikin zuriyarsa. Haka Abu Bakar As-Siddiq, haka Umar ibn al-Khattab, haka Usman, duk wayannan ba wanda suka gade shi ta fuskar cewa sun yi wasiyya. To wannan kenan. To shi yasa sai ya rubuta wani littafi shi Sheikh Abdullahi Sali abin nan Sabilus Salamati fil Imama. To bayan ya rubuta wannan littafin shi kuma Muhammad Bello sai labari ya kai masa. Shi ma sai wa Sheikh Abdullahi Raddi ya rubuta littafi Al-Insaf. To haka dai tarihi dai ne mai tsawo wanda daga baya an samu fahimta da sulhu lokacin da labari ya kawo mai da kuma takardar cewa shi Sheikh Usman shi yayi wasiya cewa Muhammad Bello ya gade shi. To a lokacin shi Sheikh Abdullahi duk abin da yake ji a ransa sai ya goge shi, duk da ba fahimtar sa bace, amma saboda maslaha da haɗin kan al'umma to kuma sai dawo yayi masa mubaya'a. Domin bayan an kafa daula din shi Sheikh Usman sai ya nada su a matsayin waziransa guda biyu, sai ya raba daula gida biyu. Shi Muhammad Bello yana kula da bangaren gabas wanda ya shafi daga Sokoto da sauran abin da ya can, shi kuma Sheikh Abdullahi daga bangaren yamma, daga nan bodin ga abin da ya nan. A lokacin shi yake kula da jagoranci a matsayin yana waziri ga shi Sheikh Usman. To shi yasa ya ga cewa tunda shi Sheikh Usman shine Amirul Mu'minina kuma Allah ya karbi rayuwarsa, to kamata ya tsaya a kalli wanda ya cancanta sai a bashi, ba a zo a nadada kuma a matsayin cewa wai mahaifinsa yayi wasiya cewa ya gade shi ba. To amma da ya ga wannan takardar yake ya san rubutun Sheikh Usman tunda malaminsa ne, sai ya ce to babu komai, sai ya masa mubaya'a kuma ya umurci almajiransa a nan gwando aka yi wannan. Na yanke tarihin ne lokacin da shi Muhammad Bello ya zo zai kawo mai dauki, saboda bayan raso shi Usman wasu sun yi ridda, wasu kuma suka ki mubaya'a ga shi Muhammad Bello din. To wasu daga nan abin nan kalan baina akwai da ake kira dan boya, to sai dinga kawo ma Sheikh Abdullahi hari a garin Gwandu. To shine shi Muhammad Bello da ya ji labari sai kawo mai dauki, ya kawo masa dauki. To shine bayan ya kawo masa wannan daukin sai nuna masa takardar da Sheikh Usman ya rubuta. To daga nan dada sai abin da ya faru, aka yi sulhu, aka samu fahimtar juna, aka yi masa mubaya'a shikenan. To wannan kenan. Kuma lokacin shi Sheikh Usman Sheikh Abdullahi dalilin barin sabo din ga tunda daga baya ya zo Gwandu, duk da shi Sheikh Usman din shi ya fara zama Gwandu, shi ya fara zama Gwandun daga bisani ya tashi. To lokacin da ake ta yaya ta cewa ai an yi mubaya'a ga shi Amirul Mu'minin Muhammad Bello, so wasu su ce ya fara jita-jita ai zai kawo masa hari kaza 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 kaza, amma dai Allahu a'lam. Malamai marubuta dai babu tabbacin, wasu kuma suna gana a kawai dai ilhami ne Allah ya mai kawai ya koma can, saboda a ƙara, saboda baya son rikici ya kace mai tsakaninsa, tunda Muhammad Bello ɗansa ne kuma ɗalibinsa ne. Mafi yawancin ulumu na luga da nahawu ya karance su a wurin shi Shehu Abdullahi. To da ya dawo Gwandu, haka da ya ci gaba da rayuwa, yana noma, yana kiwo, yana saka da sauran abubuwa da rubuce-rubuce, har Allah ya karbi rayuwarsa. To wannan shi ne Shehu Abdullahi, kusan mafi yawa a tarihi wannan abin shi ne ba a cika ambata ba. To shi yasa muka ɗan yi bayanin sa a takaice. Ya yi ƙoƙari ƙware da gaske, wanda cikin mizar da Allah ya bashi a wannan yanki sun na Najeriya, shi ne mutum na farko da ya fara rubuta littafin tafsiri, yana nan Diya'u Ta'wil fi ma'ani Tanzil, mujalladai ne guda hudu. Daga baya ya dawo ya ikhtisarin sa zuwa ga abin nan Al-Kifaya, ya takaita shi. Sai Allah ya saka masa da alkhairi. Kuma zuwa yanzu kusan ba a samu wani malami wanda yawa ilimi hidima kamar sa ba a wannan yanki namu. So wannan littafi nashi ya yi shi ne a waƙe domin ya yi bayani akan mustalahu al-hadith. Mustalahu al-hadith wannan kusan baiti 520 ne, baiti 520, kaga ba yawa, bai kai dubu ba. To amma kuma fa'idarsa tana da yawa ƙware da gaske. Cikin fa'idarsa yana tafiya da ta'rifi da kuma baka misalai abin da ba kasafai za ka same shi a cikin sauran littattafai ba. Yana buga misali da hadisai. Idan mun ce hadisi kaza 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 kaza, to ga misalinsa ga misalinsa. To wannan yana daga cikin mizar shi wannan littafin na Shehu Abdullahi. Kuma Allah ya masa baiwa wajen rubutu, baya gajiya da rubutu. Idan muka ɗauki misali ko da manzumatu da ya yi Kitabatun Nasar, da malamai na cewa sun kai baiti 10,000. Tunda kaga wannan 500 da wani abu. Sannan banda shi kuma ya rubuta Sirajul Bukhari. Sirajul Bukhari shi kuma shi ma waƙe ne. Shi kuma ya yi bayani ne a kan malaman al-Imam al-Bukhari fi sahih, ya kawo su. Sannan kuma ya sake rubuta Diya'ur Rawi, ta ma tana nan manzuma ce. Ita kuma a cike bayani a kan waɗanda suka yi riwaya daga al-Imam Malik. Wasu ɗalibansa ne, wasu sa'anninsa ne, wasu ma shehunansa ne, amma kuma sun yi riwaya a wurinsa. Ita ma manzuma ce tana nan. To, in ka koba ɓangaren ulumul Qur'an haka, ya rubuta al-miftahu littafsiri, baiti 1000 da wani abu. Ya dawo kuma ya talhisinsa da suna Sulalatul Miftahi, sai ya takaice littafin. Sannan ga al-fara'idul jalila, shi ma duk ɓangaren ulumul Qur'an. So in ka koba ɓangaren sarfu haka, ga littafinsa al-hisnur rasim al-jami'u madinata ilmi sarfi, shi ma kuma ya sake ikhtisarinsa hawayo. So duk sanda ya littafi, to sai ɗalibai su dinga kuka cewa abin yayi nauyi, yayi musu nauyi. To shi ne sai ya dawo ya yi talhisi. Sai talhisu al-hisnur rasim shi ma yana nan. Wannan ɓangaren sarfu kenan. Haka ika koma ɓangaren nahwu, shi ba ya rubuta wagagen littafinsa baiti 4000 da wani abu mai suna al-bahrul muhit, baiti 4000 da wani abu ne. mawsu'a ce ta nahwu littafi ne nan kuma duka littafa alhamdulillah mun mallake su suna nan wasu ma an fare musu aiki su haka kuma yayi a bangaren nahwu lam'ul barqi lam'ul barqi shi kuma al-Imam Suyuti a littafin sa al-Ashbah wa an-Nazair fi an-Nahwi to akwai wani babu da ya kulla da yake bayani akan wasu abubuwa a zahiri ana ganin kamar sun yi kama da juna bude musu shi kamar sun yi kama da juna amma kuma suna da bambanci kamar misali a ce lam lam dala za ka ga sun yi kama da juna ta fuskar akwai inda suka hadu akwai kuma inda suka rabu akwai inda suka hadu akwai inda suka rabu to ita ma tana nan lam'ul barq manzuma ce mai kyau bangaren ilimin nahwu so magana akan Sheikh Abdullahi bata karewa alhamdulillah muna gode ma Allah da Allah ya muna baiwa samun sa a wannan yanki duk da wai in kana a kusan yanzu sai ka ce ma ba a wannan yanki ya zauna ba sai yadda ba a damu da yada abin da ya bari na turas na ilimi ba littattafan ma nasa sai wane da wane yanzu su littattafai ma da muka ambata ma kila muku taba jin su ba kuma abin da aka rubuta su wasu abu dinga a gani daga nan zuwa gwandu minti na wani daga nan zuwa abu dinga minti na wani su ne garuruwan da Sheikh Abdullahi ya rayuwa a gani amma gaba ɗaya an yi watsi da littattafan nasa kusan kowane fanni Allah ya masa baiwa ya yi rubutu to amma mun yadda abu mun koma muna neman duniya kawai so Allah ya sawaka so insha Allah ta'ala za mu shiga muqaddimar littafin da ya kawo dama kusan muna son kowane littafi ya zamo dai yana da mafi karanci awa daya Allah ya saka masa da alkhairi to duk da muqaddima biyayi ko abinda malamai ke kira da muqaddimatul kitabi akwai kuma muqaddimatul ilmi yan ce muqaddimatul kitab shine kai gabatarwa kamin ka shiga cikin littafi muqaddimatul ilmi shine ka tattauna wasu qabaya wanda suke da alaka da abin nan mawdu'in da kake son ka tattauna akan sa to shi dai yayi alhamdulillah dai ya tattauna waɗannan abubuwa din Allah ya saka musu da alkhairi. So wasu yakan sa musu muqaddima wasu kuma kawai yakan bude da alhamdulillah allazi qad nawwara. To amma wannan muqaddimatul kitab ce har zuwa baitin huwal halimul wasi'ul ata'i faminhu arju ahsanal jazai. Wannan shine ƙarshen muqaddimatul kitab. To daga bisani sai zo da muqaddimatul ilmi a cike bayani akan ta'riful hadith da makamantansu to saboda haka su wadannan littattafan amfanin su in ka karanta ka haddace ka fahimta kuma ka haddace to anan ne za su yi maka amfani ba littattafan nazari bane na ulumul ala ne kuma littattafai ne masu matukar muhimmanci kware da gaske to Sheikh Abdullahi yace alhamdulillahi allazi qad nawwara muhaddisan bi nuri sayyidil wara wa khassana bi sihhatil isnadi ila nabiyina al-azimil hadi صلى عليه الله ما الحديث من الصحاح زانه التحديث من الصحاح زانه تحديث وآله وصحبه العدول والتابعين هافذ النقول وبعد فاعلم الحديث أفضل بعد القراد كل علم يصل لربنا لأنه كلام رسوله دام له السلام وعلمه المخصوص بالدراية يبين المخصوص بالرواية لذا أردت فيه نظما يحوي علومه مصداح كل راوي مسهلا مخترع الترتيب يجود بالمثال للتقريب معتذرا من قول ناكديه بوهم أو جهل يكون فيه بضعف همة مع الشواغل وقلة العلم وقلب غافل مع حرج يموج في البلاد وفتنة الجوع مع الجراد لولا امتنان الله ماذا يرتجي مثلي ولكني إليه ألتجي هو الحليم الواسع العطاء فمنه أرجو أحسن الجزاء تولن شيني قرشن مقدمة الكتاب الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى يبودي تد حمد الله يتي الحمد لله دكان النوء انقوديا لله واتو yana kasancewa ne ko yana cancanta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala alhamdu al-din nan takan iya zamowa jinsiya wato ta yi istigraqin duk wani nau'i na hamdu sannan tana iya zamowa kuma al-ahadiyya ma'ana godiyan nan sananna wadda aka santa to ta kasance ne a bar cancanta ga Allah subhanahu wa ta'ala lillahi shi kuma li din nan yakan iya daukan listihqaq lam listihqaq ta cancanta kenan wasu na cewa tana daukan lam likhtisas to amma dai ta zamo ta cancanta din shine yafi shine yafi saboda akwai wadanda ake gode wa da yawa sai dai kuma wanda yafi cancanta a gode masa da dukkanin wani nau'i na godiya shine Allah wai da an ce alhamdu shine as-sana'u bil jamili ala wajhi at-tabjili wat-ta'zim shine ka yabi mutun da abu wanda yake mai kyau ta fuskar girmamawa idan ka yabi mutun ko ba dan girmamawa ba to wannan ba a kira ne alhamdu sai dai a kira shi almarhu an gane ko to shi yasa baka ga ana kawo madhu a jingina shi ga Allah allazi to waye lillahi dinna shi Allahu kamin allazi malamai sun yi sabani wasu sun ce lafazi ne murtajal idan an ce murtajal ma'ana yadda ka ganshi haka yake ba a narko shi daga wata kalma ba haka wasu malamai suka faɗa haka kawai yake kuma wanda aka fara wato wanda ya fara amfani da shi shine Allah ma'ana kamin Allah subhanahu wa ta'ala babu wani da aka taɓa kiransa da Allah Allah ya riga kowa kuma sunan kadimi ne ba hadis bane ba da Allah ba Allah bane daga baya sa makai ne Allah a dama Allah ne sunan dama akwai shi wasu kuma sun ce a mushtaqi ne an narko shi ne daga to sawa'un ko da mun ce dai mushtaq ne ko murtajal ne to sunan dai kadimi ne yace allazi wannan da kare haqiqa nawara ya haskaka muhaddifan malamin hadisi shine mai bada labari da maganganun manzo sallallahu alaihi wasallama ko ayyukansa shi ake kira muhaddis wanda da yayi magana suka jace maka qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama kaza ko fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallama kaza to Allah fa shine ya haskaka ma'ana ya ba malamin hadisi haske bi nuri sayyidil wara a dalilin hasken shiriyan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shugaban talib halittu ya zo da shi haka duk abin da zaka gani a wurin al-muhaddis na haske na baiwa na ilimi to ai dalilin abin da yake karantawa ne na maganganun manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma dalilin koyi da yake yi da shi shi yasa ya samu wannan haske to kaga wannan yana nuna yana da kyau a baiwa hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama kullawa matuka so wannan zai haskaka ma dalibin ilimi sai dai sani kamar yadda za a yi bayani yana da alaka ne da diraya da kuma riwaya ba kawai kai ta bude littattafai da kaji an ce Annabi ya ce ka je ka dauka kana aiki ko ka hawo minbari kana yadawa ba sai an tantance wanne Annabi ya faɗa wanne ne bai faɗa ba wannan shine kaida sadaka ba duk abin da zaka gani cikin littafi ya inganta ba kamin ka je ka faɗa to kai bincike shine awwalan wa khassana kuma mu al-umman ma'iki sallallahu alaihi wasallama Allah yake bance mu bi sihhatil isnadi da aiki da ingantaccen isnadi wannan ya riga cikin hususiyya ta al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam al'ummomin da suka gabata ba su da isnadi an gane kai yanzu misali zaka yi sallah zaka yi kaza zaka yi kaza na ibada idan an tambaye ka kuma zaka zakulu hadisai hadisan nan kuma da isnadan su daga wani zuwa wani zuwa wani har zuwa ma'iki sallallahu alaihi wasallam to su sauran al'ummomi fa ba su da wannan abin nan to isnadi yana daga cikin hususiyyar mu an gane mu al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam mu ke da isnadi idan an ce al-isnad bayanin shi zai zo shine silsilatul rijali al-musilatu ila al-matan shine wannan wani zuwa wani zuwa wani din da kake ji har zuwa lafazin hadisi to mu kade Allah ya hususiyyar mu ce sauran al'ummomi Allah bai ba su wannan ba to kaga abi alfahari ne ila nabiyina kuma wannan isnadin sai ya tuke zuwa ga annabi mu al-azimi wanda yake mai girma al-hadi mai shiryarwa su cewa wa khassana bi sihhatil isnadi sai malai ya masa kaidi da sihhatil isnad dan a fitar da isnadi da'ifi isnadi da'ifi ba mu da alaka da shi sai dai a karanta dan babin ilimi don ka san cewa hanya kaza da aka bi aka samu hadisi kaza bai tabbata ba ana aiki ne da sihhatul isnad an gane kuma yadda mutane suka lalace wasu dokariya komai ba to da a ce ba isnadi da yanzu Allah la ta addini to yanzu ga isnadin ma amma ga yadda addini ya kasance shesa abdullahi dan ibn al-mubarak kama fi muqaddima ta sahihu muslim yake cewa al-isnadu min ad-dini al-isnadu min ad-dini wa laula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a isnadi yana daga cikin ad-dini an gane in kana ibada baka da isnadi to kamar kana shirme ne ma'ana duk abin da zaka yi ka tabbatar da cewa abin nan ya tuke zuwa ga annabi kuma ta hanya ingantacciya to wannan abin addini ne saboda in ba dan shi ba da duk wanda ke son ya faɗa abin da yake so sai ya faɗa da isnadin ma wasu sun zauna sun kirkiro hadisai na ƙarya sun ce annabi ya ce kaza annabi ya yi kaza to me kake tunani da ba isnadin littattafai ga sunan al-mawdu'at an rubuta hadisai na ƙarya. To bale yanzu da mutane suka lalace komai sai an yi ƙarya. Domin matsalar in ka yi magana sai a ce to, in ka ce wane ya ce sai a ce to ina ka je, sai a je a bididdigi. To wannan yana daga cikin hususiyar tamu al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ware mu da ita. Sallallahu alaihi Allah, Allah ya dada salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Mal hadisu, matsawar hadisi min sahihi, da ake samo shi daga cikin ingantattu, ta hadisu ba da labari zanahu yake kawata shi. Wasu na sa zanahu ta hadisai su sa mai ma'arifa, to wannan kuskure ne. Zanahu ta hadisu shi ke sa baitin ba zai karye ba. Zanahu ta hadisu, amma zanahu ta hadisu wasu nusakh da dama sun sa, amma dai baitin kuma ba zai kai labari ba. To shi kuma wannan yana nuna shi hadisi sahihi, duk sanda aka ambace shi ambaton sai ya kara masa kyau. Duk sanda ka ambace shi to ambaton nasu sai yana zamowa kamar kwalliya gare shi. Kamar yadda hadisi mai rauni wanda bai tabbata ba, shi kuma ambatonsa yana kara masa illa ne da rauni. To wannan ce wanda ya yi mal hadisu, ma din nan tana zamowa abin nan min sahihi zanahu ta hadisu, wato matsukar ada ambaton hadisi sahihi ana karantar da shi cikin al'umma. Annabi ya ce kaza, annabi ya yi ta kaza, ka kamar ya ce maka ila yawmil qiyama kenan. To wannan salatin ya ci gaba da dogewa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ba shi kaɗai ba, wa alihi da alayensa. To lafazin alu ko sun ce daga ahalu ne, daga ahalu ne. So za mu tattauna kansa in mun shiga karatun tasrifi. To akan ce al'alu ana nufin al'atba, mabiya. Akan ce al'alu ana nufin mutum karan kansa, don ana amfani da wannan. Akan ce al'alu ana nufin kuma zuriyar mutum. To galiban duk inda aka kawo alu da sunan addu'a, to ana nufin al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wa sahbihi sai ya zamo min babi abin nan, min babi ataf al-khas ba'da al-am. Tunda al'alu kaga sahabbai sun shiga, amma sai aka sake ware su da ambato kuma saboda darajar su. Wa sahbihi da sahabbansa al-uduli, wadanda suke adilai, jam'u adil. So da haka a aqida ta, ko daga cikin usul min usuli ahli sunnati wal jama'a, dukkanin sahabbai adilai ne. Wannan asal ne min usuli ahli sunnati wal jama'a, cewa dukkanin sahabbai ba wariya. In ka ji wani na ware maka wani sahabi, to wannan baya daga cikin ahli sunnati wal jama'a. Amma ahli sunnati wal jama'a to dukkanin sahabbai adilai ne. Su sai abinda suka kasa fahimta, an ce adili kamar ana nufin wanda bai baya laifi kwata kwata, ba shi ne adili ba. Ibnu Asim ya yi mana tarifin adili, yake cewa wal adlu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil ghalibi as-sagha'ira wa ma yaqadahu minni wa ma ubiha fil iyani yaqadahu fi muru'atil insani. An ce al adlu shine man yajtanibul kaba'ira, wanda yake kokarin nisantar manya-manyan zunubai. Da an ce mai abokan za kabira ne, to baya kusanci ko kusanta sa baya yi. Wa yattaqi fil ghalibi as-sagha'ira, kuma mafi galibin as-sagair kananan laifuka yana kiyaye kansa ana samun sa da yan kananan abubuwa kaga ba wai baya laifi ba a ba ka taba ganin adili ya dawoma akan kabira yayi yagobi yayi jibi yayi a to wannan ba adili bane ba a samun adili da ƙarya ba a samun adili da khiyana ba a samun adili da abubuwa ga sunan da yawa kai ba ma wannan ba ba ma ubiha abinda ma yake mubahi halat halat ne amma kuma yana kawo suka ga mai shi to ko shi adili ba yayi ko da halat ne in dai al'adar garinku in an ga mutum da wannan abu akan soke shi to yake kokari ya nisance shi to wannan shi ne adili shine adili so ya an ce adili ba yayi wanda kwata-kwata baya laifi ba eh zai yi laifi tunda ba ma'asubi bane eh annabawa da yake ma'asubai su ne zaka sama da wannan sifa wattabi'ina haka kuma salatin ya tabbata ga tabi'ai eh su ne almajiran wa'ancan sahabbai kenan hafizin nuquli waɗanda suke sun haddace abubuwan da ake nakaltowa daga gare su na ilimi hafizi annuquli daga hafizi ne to dama ka'ida almusanna ko jam'u muzakkar salim in za a idafar sa to akan shafi nunu wa yuhzafu at-tanwin wan nunani mimma udhifa wa yujarru sali to a ka'ida nan ba za a ce hafizina annuquli ba wannan ya saba mu ka'ida ta nahwu shi yasa aka ce hafizin nuquli mahaddata kan abinda ake nakaltowa daga gare su na ilimi to daga wannan yana nuna maka al-aslu fil ilmi shine al-hifz eh wannan shine asali a ilimi aga ilimi cikin littafi to wannan daga baya ne ba shine al-aslu ba shi yasa suke cewa an naqaltu ilimi daga kirazan mazaje zukatan mazaje zuwa ga littattafai lokacin da ilimi ya fara lalacewa lalacewar ilimi shi yasa aka buƙaci littafi ba wai ci gaba bane ci baya ne ci baya ne to alamun ci gaban ɗalibi ko malami shine a gansa duk abin da yake faɗa yana faɗan sa kawai min hifzihi amma sai ya buɗe littafi haka to wannan yana da rauni ya amma ba tawa sai ya buɗe sai ya buɗe sai ya ce to bani minti kaza na ɗan taɓa karanta abin nan amma dai bari dai in duba dai ka samu matsala to wannan alamun ya nuna iliminsa baf yawwa amma ar-rasikh fil ilmi wanda yake ya kahu a ilimi to shi waya buƙatar littafi gani ba wai baya buƙatar littafi kwata-kwata ba a'a shi ko da littafi ko ba da littafi ba zai iya baka karatu kuma zai iya bayani da littafan za a rasa su to ilimin yana to kai da ilimin kai ka cikin littafi Allah ya kiyaye kai gobara ko an yi ambaliya ta ruwa maktaba ka gaba ɗaya ta shahe to sai yaya da kai da jahilin ungoku kun zama ɗaya kenan to shi yasa kaga aka ce baka hafizin nuquli magabata hadda ci karatu suke yi an gane ba yi rubutawa suke yi sai ce wa ba'adu bayan abin da ya gabata na hamdala da salsala shine ma'anar wa ba'adu dama kamar yadda Ibn Hisham yake faɗa a katsurun nada ba'adu qablu to akan gina su akan dhamma lokacin da aka yi qat'in su daga idafa an gane yawwa wannan sunannen abu ne lillahi al'amru min qablu wa min ba'du, a gane ko? To wannan sananna abu ne, ita ba'du an sha bayani duk inda ka ganta, to akwai sharadi kuma akwai jawabin sharadi, duk inda ka ganta a ka'idar larabci haka take. Kuma jawabin ta wajibi ne a sa mai da fa'u. Akwai wani da ya taba tambaya cewa wa ma wawu lati shartin yalihi jawabun qarnuhu bil fa'i hatma, sai ce wai wace wawun ce a jawabi ke biyo mata, kuma jawabin nan wajibi ne a sa mai fa'u. Sai wani ya ba shi amsa ya ce hiyal wawu lati qurinat bi ba'du, kaga ta ne ita ce, ka gani? Fa amma asluha wal aslu mahama, to ita ba'du din nan, ita wawun din nan asalinta amma, shi yasa zaka ga a khutbatul haja ana rubuta amma ba'du. To in an zo saboda ikhtisari sai a shafe amma sai a bar wawun. Shi yasa rashin sanin larabci ne a ce wa amma ba'du, wannan ai ba larabci kai ba. In dai ka sawa to ka shafe amma sai ka ce wa ba'du, in kuma ka cire wawun to ka bar amma, duk da amma ne ita ta zo a sunna. Amma ba'du, wa ba'du bai zo ba, wa summa amma ba'du bai zo ba, wa amma ba'du shi ma bai zo ba. Abinda ya tabbata a khutbatul haja amma ba'du, fa inna aslaqal hadisi kalamullah. An gane? To malamai sukan shafe amma din saboda wancan iktisari. To ita amma din nan kuma asalinta mahama, daga mahama ne, ma'ana ta kadirin zance wa mahama yakun min amrin to fa'alam alhadisa. Duk inda ka ga ba'du ko wa ba'du din nan to ka tabbatar da abin da zai biyo baya fa'un ce. Wannan shi ne larabci sahihi. An gane? Fa'un zaka sa ba wawun ba. To shi yasa shi malamin da yake malami ne, to sai ce maka wa ba'du, kuma ya ce fa'alam alhadisu afdal, sai fara maka da fa'un. Shi yasa annabi da yake shine afsahul arab da ya ce amma ba'du sai ce fa inna, a gani? Fa inna asdaqal hadisi kalamullah. Saboda manzo Allah baya bata larabci, sai dai ya faɗa wani ya zo ya lalata. To kaga kuma wannan illar wurinsa take, ba wurin manzo Allah. Manzo Allah baya Allah. Shi yasa al-Asmi yake cewa, yace ina jin tsoro ga ɗalibi wanda bai san arabiya ba ya dinga shiga hadisan manzon Allah, yana kuskure. Yace to zai iya shiga hadisi mutawatiri, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sai ce saboda duk lokacin da ka ja hadisi kai kuskuren wasali ko kai kuskuren imla'i ko kai kuskuren wata ka'ida ta arabiya, yace to ka shiga cikin wancan hadisi. Saboda manzo Allah baya lahani, manzo Allah baya zalge a karatu. Maf'ulun bihi annabi ya mai jarra ko rafa, ba a taba samun wannan ba. Sai dai kai dan karambani saboda jahilci ka zo kai. Wannan wajibi ne. Saboda haka yadda hadisi yake haka zaka kakka canza komai, ba canza wasali, ba canza komai. Shi yasa aka ruwaito magabata in suka ja hadisi sai sun yi istighfari. Sai aka ce ya haka kuma, yace akwai yiwuwar lokacin da na ja na dan bata wani harafi ko wasali ban sani ba, to shi yasa nake istighfari, Allah shi yafe kai ya kama ni da wannan laifin. In tashi a ranar gobe kiyama ina cikin sahun waɗanda suka canza wa manzo Allah magana, cikin waɗanda yuharrifuna al-kalima. ف
fa'alam kasani alhaditha, lalle shi hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da bayani akan matsayinsa afdalu, shi yafi falala. Kulli shine mudafin ilayhi ba'da alqurani, wannan ya itradi, ma'ana shi yafi kowane irin ilimi falala, amma ba'da alqurani, bayan alqurani. Cikin ulumul ghaya ko ulumul ala, to ilimin da yafi kowane falala shine ulumul qur'an. Me bi masa ulumul hadis, dalili kuwa shine shi alqurani kaga yana da alaka ne da zancen Allah, ko to shi sai bi falala. Hadisi kuma yana da alaka ne da zancen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, kamar wancan khutbatul haja ne. To, mafi gaskiyar labari shine zancen Allah, to mai bi masa shine zancen annabi sallallahu alaihi wasallama. To shine afdalu ilimin hadisi, shi yafi falala kulli ilmin ga kowane irin ilimi, ba'da alqurani, bayan ilimin qur'ani. Yasilu li rabbina, ilimin da yake sadar da mu zuwa ga ubangijinmu. Duk wani ilimi na addini, tun an bi shi yadda ka'ida take, yana sadarwa zuwa ga Allah, yana sadarwa zuwa ga Allah. لأنه كلام رسوله, saboda shi hadisi zancen manzon Allah ne. Dama lahus salam, assalamu aminci, dama ya dawwama lahu ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Wa ilmuhu al-makhsus bid-diraya, to ilimin sa na hadisi da aka kebance shi da suna da ad-diraya, dawa mun ce akwai ilmul hadisi diraya, akwai ilmul hadisi riwaya. Duka ulumul hadisi sun takaita ne akan su. To shi ilimin hadisi wanda aka kebance shi da suna ad-diraya, shine ilimin da yake bayani akan wato hanyoyin da aka bi aka samu lafazin hadisi. An gane? Bayani akan al-isnad da al-inqita, an gane? Da al-ittisal da al-raf'u da makamantansu, wannan su ake kira da diraya, su ake kira diraya. Abin da ya shafi wato sanin hanya na riwayar da ake son a yi bayani a kanta da kuma nau'in ta da sauransu, to shi ake kira diraya. To yi bayyinu shi diraya ɗin nan, ilmul hadisi diraya, yi bayyinu yana yin bayani ga al-makhsusa bin riwaya, fannin da aka keɓance shi da suna da riwaya. Shi kuma ilmul hadisi riwaya shi ne wannan alfazu na manzo, a ce annabi ya ce kaza, to wannan lafuzzan, ko a ce ya aikata kaza, to bayani akan mata ne, shi ake kira da ilmul hadisi riwaya. To kaga shi wancan diraya din shi yake maka bayani akan wannan, saboda sai isnadi ya tabbata, sannan ne matani zai kubuta, saboda ta hanyar isnadi ake bi a samu me, a samu matani. To kaga ilmul hadisi dirayatan huwa allazi yubayyinu ilmal hadisi riwaya, shi yake bayanin sa. An gane? Yawwa, kaga isnadi kenan. Wa khassana bi sihhati al-isnadi, to wannan shine. Sai li za aratu, saboda haka nayi nufi fihi, a cikin wannan fanni na musalahul hadisi, nazman wani waƙe, ya hawi da yake kunshi da ulumahu, ilimin hadisi.
na same suna da misbaha kulli rawi, kuma wannan littafi zai zama fitila ga duk wani wanda yake riwayar hadisi. Eh, zai zama maka fitina, ma'ana dalibin hadisi shine rawil hadisi anan. Eh, saboda marwayata hadisi sun riga sun kare yau sai dai dalibai musahalan. Kuma wannan littafi yana abin sauwakewa, ba ya da wahala. In ka ji ka ji shi da wahala to laifinka ne. Mukhtara'at tartibi, kuma yana abin kirkiro ma tartibi, jerantawa, wato na zo masa da wani tsari na tartibi wanda ban ga wanda ya gabace ni ba. Duk wanda suka yi rubutu to sun yi, amma dai ni tartibin da na zo da shi anan to sabo ne, kirkirarre ne. Sai ce ya judu bil misali, daga cikin abin da waƙin ya ƙunsa, ya judu littafin ya nemi maka kyauta bil misali, da baka misali. Idan na ce maka hadisi da ifi sai in ce to ga misalinsa. Tarihi kuma ga amsila. Litta ƙaribi, kuma na yi haka ne domin kusanto da ma'ana. Za ka yi saurin fahimta ya su da cewa bil misali ya tadihul maqal. To sai ce mu'tazirin, ina mai ba da uzuri min ƙauli na ƙirihi, daga zancen waɗanda za su yi min naƙadu, za su bi diddigi su ce za su ci gyara na. Kasan duk sanda ka yi rubutu ko a wancan lokaci duk haka ka yi rubutu ka yaɗa, to wasu su abinda suke so kawai su duba su ga ina ka yi kuskure, su su yi ma naƙadu, wasu ba su yi ma raddi. Yanzu da raddi ya koma ta fuskar sauti, saboda ai ba ilimin ne. Da duk wanda abin da kake gani a social media to ta hanyar rubutu ake yin sa. Wane rubuta kaza, kai ma ka dauki alƙalami ka abin. Amma yanzu ba karatu. Eh, magana ita take da sauki, to shi yasa kowa ya kafa kamera, shike ne faɗa abin da yake so. Ya tafiyar sa. To mallan ya san za a samu waɗanda za su yi masa naƙadu. Su ce to kaza da ka kawo ba daidai bane ga abin da addade. Sai ce to ina ba su uzuri, in ba sun gani ni ban ce ba na kuskure ba, ba su yi ba ne. To shi yasa ko gobe aka ce wane ga kuskurenka, to kada ka hasala, kada ka ce a kamar ya ga kuskure na kai, ku ba ku da aiki sai bai kusa koran mutum, taimaka ma ne ba fushi za ka yi ba. Yanzu wannan kuskuren gobe za ka kara? Amma yanzu me yasa mutum aka yi bai gyara sai ya hasala, sai ya ɓatare yana maganganu? Wannan ai ba daidai ba ne, kai ba ma'asumi ba ne. In dai shi mai gyara ba hanya ya bi ta cin mutunci ba, kama yi masa godiya, kai masa addu'a, wani Allah ya saka ma da alkhairi, gobe ma in an ga wani a taimaka mana. To wannan kaga in don Allah ake yi kenan. Sai ce bi wahamin, uzurin da zan bayar saboda samun wahami, ba wai don ban san abun ba, ana san abun wahami ne ya same ni, au jahilin ko jahilci. To wannan tawadu'un ne minhu rahimahullahu ta'ala. To ka gani tawadu'u ne, kaga wannan yana koya maka yadda ka tumbatsa ilimi, to karka ɗauka ba a samun jahilci a wurin ko wahami. Ya kunu fihi, da zai kasance a cikin littafin, bi du'fi himmatin ko bi du'fi himmatin, akan ce du'f akan ce du'f, duka daidai ne. Bi du'fi himmatin, kuma shi jahilcin da wahamin da zai zamo dalilinsa raunin himma, raunin kwazo. Ashe da inda haga wahami ko jahilci, me ya haifar da shi? Raunin kwazo, ko ba haka ba ne? Shi yasa a samu jahilci cikin ilimi. Ma'ashawagili, dalili na biyu kuma ga ashagalu sun yi min yawa, su ma suna daga cikin mu'awwiqatu, ashagalu na duniya, a yi kaza, a je a nemo abinci, a yi sana'a, a yi kaza, a yi waye waye waye, ya ce to in ma kun ga kuskure a ciki to tayi a shigalu ne da suka yi yawa suka haifar da wannan waqillatul ilmi da karancin sani to ka duba ba shi mala yana tuhumar kansa da cewa baya da ilimi mai yawa amma duk wannan tawadu ne to ko ka sani haka ake son ka nuna shi ilimi ba sai ka fito ka ce ai ni ina da ilimi ba ana ganewa ana ganewa to duk wannan ne tawadu ne ce wanda ya auji halin ko qillatul ilmi duk wannan tawadu ne amma wahami a iya samu haka kuma da'afu himma ana iya samu shi ma duk da shi ma dai ya yi kamata a sa shi babin tawadu amma ash-shawagil al-ashghal to kaga wannan ai sanannen abu ne wa qalbin gafili da kuma zuciya wadda take rafkananna duk wannan aiki da muka faɗa malam yayi a baya to shi yana ganin ho bai facancanta ba to mu yaya kenan ya makoman mu take idan malam na zargin kai ne to kai yanzu cikin dalilanka na rashin karatu a shigalu na ci to ga shi ma malam yana koka shi ma akwai a shigalu din tare da su amma bai hana kuma aka yi abin da aka yi ba bai hana ba littattafansa ɗaya da ya rubuta a ɗaya tara ma a ce iya rayuwarka su ɗi an ka yadda ka karanta wallahi ba za ka iya ba iyale ka ɗaya karanta to shi ka ga a shigalu na duniya ba uzuri ba ne da za ka kafa hujja da shi a kan karatu sai ce ba wannan kaɗai ba ma'aharajin tare da yaƙi da kashe-kashe ya muji filbiladi da yake yawo yake ainihin wato yake yawo a cikin garuruwa tunda kaga suna jihadi to mu yanzu jihadi muke ba ma jihadi ko ba ma jihadi wa fitnatul ju'i to fa da fitinar yunwa wato ko da yayi wannan littafin duk waɗannan abubuwa fa akwai su an ce wannan shekara dan ya rubuta shi yana da shekara 32 ya rubuta wannan littafin 32 a ga yana mata shi to an yi yunwa to ka duba ma irin an yi yunwa a wannan lokacin ma alijarari kuma ga fara mun yi noma gaba ɗaya fara ta can babu albarkacin noma a wannan lokacin bai rubuta wannan littafin ba don ya nuna baka su ilimin da gaske suke yi in dai mutum na numfasawa to su ba su ɗauka uzuri ne da mutum zai ce ba zai yi karatu ko ba zai taimaka ma addini ba sai ce kai a halin da nake ciki wanda na rubuta wannan littafi laulam tinanullahi in ba dan da taimakon Allah da baiwarsa ba ma za ya rataji misali irina da ke cikin wannan hali yace ba abin da zai yi fata ne ya kawo na wata fa'ida saboda fitina ta yi yawa ga yunwa ga fara ga shawagil ga yaƙe-yaƙe na jihadi so ina na tsawon rubutu to mu iya ƙarƙari ka ce ana yunwa ko ita ma in ya inganta akwai ta ɗin babu jihadi to babu jihadi tunda don yunwan nan da ake cewa ana cin abinci fa kowa wana ci fa babu wasu ma za ka ga ƙiba ma suke yi amma kuma duk da haka sai ka ji suna cewa wai ana yunwa to ka gani malai ya ce walakin ni sai dai ilaihi altaji zuwa ga Allah nake neman malaba shi yasa kawai na ce bari in ɗau alƙalami in rubuta amma fitina ta kai matakin da bai kamata ma in ce komai ba. Amma ka duba rubutu fa yayi fa, rubutu yayi fa, eh kai kamar yayin karatun ana kokowa da kai, ana rigima. Sai ce huwal halimu, Allah shine mai cikakken hankuri, alwasi'ul ata'i, mai yalwar kyauta. Faminhu arju ahsanal jazai, wannan aikin da zan yi to daga gare shi nake kaunar samun mafi kyan sakamako. Shi yasa kawai in za ka yi abu ka dogara ga Allah, kuma gashi nan sai Allah ya samu littafin albarka. Da shi gani yake kamar fa ba zai iya ba, kamar ba zai iya ba, saboda fitina ta yi yawa. Can a kawo musu hari, nan a yi kaza, nan a yi kaza, ba abinci, ga yunwa, ga rashin ruwa, har da fari an yi a wannan shekara ba ruwa. Amma a haka rubutu suke yi fa, wani lokacin ma a hasken wata suke rubutu, saboda babu abin da za a kunna fitila da shi irin ta ruwa din nan, babu. Sai dai in wata ya yi haske a fito ana zazzanawa haka. Kada dai rayuwar ta kare ba a yi komai ba. To kai fa ba abin da aka ce kai ba, komai ba an gama ma fa. Littattafan kawai ga sunan ka dai ɗauka kai karatu. Ga hasken wata, ga hasken lantarki na nefa ko mala, ga na komi kana da, amma kai karatu wai abin yabo aya. Kuma ka ce wai aljannar da suke nema kai ma ita kake nema, kai ma ai ka san shattana baina sura minani baina sara wa surayya, ha akwai bambanci ko ba haka bane? Kai ka hada wannan da kai su. Allah ya samu dace. Dan za mu tsaya a muqaddimatul kitab, darasi na biyu, sai mu tashi a shiga cikin littafi kai tsaye. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.